إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أصبر هدوغ وتنزل حجة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شكرة دبو الآية داريه دولة لتندى تقص دي دي دا أشرين دا شدا غوتان أغوست شكرة ميلادية تدبو بيدا غوما شابكوي وانان شيني كسط نتاري دا أربعين دا شدا دا كتكين جرينجر كسوسوان كرا تلتا فنزاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفساني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يقاف التامسة تافن زاد المعاد موسوءة أكن تاريخ منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تافن نكومي دروانك دنغني دتفركي دسالي ليد منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن الأمر الرأيوة سادة الدين سادة زمن تكيوة سادة الأمة لسورة على وندك كده علاقة الرأيوة معلمسنا جنجنا ابن قيم الجوزية دوبا إزواغا واتوانا أي كناش مسمى سبود الوراد الشيوة يروت لتافن الهالين ينا هالين تفيا عندي جي قصر مكة دنيا أي كنهجي لك قصر دمشق نيسة دا إيالان سادة لتفن سادة سورة كان أي كنسا الله أبنجي جساكا مشاء الخير زامة أشياء عند مالك يتوى فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسماء والكنى وأن نقبأ ذات بياني أكن تفرك معك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله دنجني دا سونا يمتاني دا الكنيا سونا يدا أكي سنيا وأن أدا لكما أينهم واتو الكنيا أتي بابا واني كو بابا وانت كوما من واني كوما هيفير وانت kar mu manta dama muna cikin babuka ne da suke da alaka da ainihin wato haihuwa da reno da kaciya da sauransu. Yanzu ya zo bayani akan sunaye. Malam Ibn Qayyim al-Jawziya yace sabata anhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama annahu qala, ya tabbata manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ya fadi magana mai zuwa. Babu shakka akan tabbacin wannan magana kamar yadda malam ya ambata. Al-Imam al-Bukhari da al-Imam ainihin wato Muslim rahimahumullah sun fitar da wannan hadisi tare da sauran ashabul kutub kamar al-Imam ainihin Abu Dawud da Tirmidhi dukkanin su daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu yace manzon Allah yace inna akhna'a ismin 'inda Allah rajulun tasamma ملك الأملاك لا ملك إلا الله. أبو هريرة يقول من زمان الله يقول إن أخنا أسمن وأن سيغانينا أينهن تفضيل دقا خناء يخناء الخانع أخناء واتو أخناء معنانش أذل وأوضع سونا ما في كسك أنش ما في ولاك أنتوا لأن الخانع هو الذليل. الخاني بمعنى الذليل ولك أن تتشي الخاني شيني اسم الفائل سيكون صيغة أينهن التفضيل على وزن أفعل سيأتي أخنع ما في ولك أن تورسونا لذا أكرا وندشي شيني أتشي مشي سركين سراكنا وذا الله يتشي باب سركي من إرن ونن سورة سي الله باب سركي من إرن ونن جرمن سونا ذا أتشي سركين سراكنا to Allah ne kawai ke da wannan sunan dan haka bai halatta a kira wanda wannan sunan ba. Ina fata mun gane wannan. Wannan galibi sunaye ne da aka ga sarakunan maguzawa ne na kasar Bizanta wato daular ainihin a Rumawa ta kasar Turkiya a wancan zamanin sune suke da irin waɗannan sarauta. Akwai sarki kaza sannan kuma akwai sarkin da ke da sarauta akan wannan sarakuna. To shi sukan ce ma sarkin sarakuna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya wa wani mutum irin wannan sunan. Wa sabata anhu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace, لا أحب الأسماء، نعم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبهها حرب ومرة. وأن حديثين تبتت الإمام مسلم يفتد الشيدة كتكين أصحاب الكتب الستة، هكذا الإمام أينهم أبو داود دا الإمام النسائي دكنا سمتد وأن حديثي دا صحابي عبد الله بن عمر. Manzon Allah yace ahabbul asma'i ila Allah, mafi soyuwar sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki Abdullah, a ce sunan mutum bawan Allah, wa Abdurrahman a ce kuma sunan mutum bawan Allah mai rahama. Waɗannan sunaye guda biyu Allahu da Arrahman, kamar yadda zamu zo mu ji malam zai mana karatu musamman akan su, sune sunaye da suke nuni zuwa ga alaka tsakanin Allah da bayi. Alaka daga bayi zuwa Allah, to alaka ilahantaka ce. Bayi suna kallon, in ka ɗauko alaka daga bayi zuwa Allah, to zai zama alakar ilahu, abin wato bautatawa, abin ganin girma, abin darajawa. Wa huwa Allahu fis samawati, wato shine Allah abin yima wato darajtawa da girmamawa a sama da ƙasa, abin yi mishi bauta. Wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Idan kuma ka ɗauko alaƙa daga Allah zuwa bayi, to alaƙar rahama kenan, tausayi da rahama na Allah maɗaukakin sarki. Don haka kullum idan Allah zai haɗa alaƙa da bayi, sai dai faɗi waɗannan kalmomin. Idan mahalli ne na nuni zuwa ga rahamarsa da tausayinsa, to sai ya amfani da rahman, wa ibadur rahman, wato nuni zuwa ga tausayin da Allah yake da shi akan bayi. Idan zai haɗa alaƙa ce ta bauta, sai alaƙa da ainihin ibadullah. Ina fata mun gane wannan. Allah zai kiran bayi ya ce ibadul qahhari, ko ibadul muntaqimi, ko ibadul jabbari, duka sunayen shi ne. Amma saboda ma'anonin da ke cikin waɗancan sunayen, Abdullahi da Abdurrahman, Ar-Rahman da Allah, daban ne da ma'anar da ke cikin irin al-qahiru da al-muntaqimu da al-jabbaru da makamantansu, wanda suna da ma'anoni masu nauyi da ban tsoro. Amma waɗanda suna da ma'anoni masu sauƙin aƙaliya ‘yan adam ta ɗauka, da kuma nuna tausayawa da kusanci. Ina fata mun fahimci wannan. To don haka Allah yana so a samu mutum suna Abdullahi. Allah yana so a ce sunan bawan shi Abdurrahman. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗin Allah ya kiraye shi da Abdullahi, ya kiraye shi da bawansa, kamar yadda ya kiraye shi a wurare mabambanta, kwatankwacin faɗin Allah, subhanalladhi asra bi 'abdihi, alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi alkitaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son waɗannan sunayen fiye da ya ayyuhal muzammil, fiye da ya ayyuhal muddathir, fiye da ya ayyuhar rasul, fiye da ya ayyuhan nabiyyu. Ina fata mun fahimci wannan, dan nuni zuwa ga kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ko a nan duniya ne, in ka kalla misali, da wanda yake gwamna a wata jiha, da wanda yake PA din shugaban kasa, kaga dai by statutory na constitution gwamna ya fi PA shugaban kasa matsayi, ko amma sai PA na shugaban kasa ya fi gwamna alfarma, saboda kusancin shi da shugaban kasa da kasancewa kullun suna tare, shi zai dinga ma magana a madadin shugaban kasa ne. Ko mun fahimci wannan? To haka kaman bawa yake na wani babba, da kuma wanda yake yana da mukami a ƙasan babban. Da aka ka ɗauka kaman wannan mukamin shi ne annabtaka, kusanci ga Allah kuma ita ce ubudiyya ɗin. Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan masail a cikin littafin shi na ainihin al-ubudiyya da makamanta abubuwa ire-iren waɗannan. Allah ya sa mu dace. To waɗannan sunaye suna daga cikin sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙaunarsu, za mu ji maganganu a kansu nan gaba. Wa asdaquha, mafi gaskiyar sunan da za a sanya wa mutum sai ya zama sunan ya amsa ma'anarsa, harifun wa hammamun. Al-harif, asalin ma'anar al-harif kamar da malaman lugal arabiya suka faɗa shi ne kasbul mali wa zara, samun dukiya ko noma ko makamancinsa, ko kuma an-nikah akan kira shi da suna al-harif. Hakanan al-jam'u baina arba'ati niswa, mutumin da ke da mata huɗu sunan shi harif, laraba sukan ce mai haka kamar littafin ibn al-mandhur al-afriqi shine lisan al-arabi da littafin taj al-arus min jawahir al-qamus na malam ainihin wato murtada az-zabidi da littafin tahzib al-lughat na al-imamu al-azhari to al-harfu kamar yadda muka ji kasbul mali ko kasbul zari kamar yadda Allah yake cewa innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wala taskil harsa wata saniya ce la zalulun ba yar gida ba ba domestic ba la zalulun ba a riga an yi domesticated ɗinta ba mai da ta saniya gida wata take ma mutane biyayya ba tusirul arda ballantana a ce tana noman tana yin noma tana jan garma wala taskil harsa kuma ba ta shayar da gona bata shayar da gona to al-harf haka fadan Allah wa idha tawalla sa'atil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasab liyuhlika wa yuhlika al-harsa yalalata kayan noma wan nasal yalalata zurriya ko kuma ka dauka fadan Allah wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harf wal an'ami nasiba sun sanya ma Allah da gaske abinda Allah ya ainihin wato ya fitar a bayan kasa min al-harfi wal an'ami daga cikin dabbobi da abubuwan noma sai su ware su ce wannan ba za a ci ba wannan ba za a yi kaza ba suna ainihin sanya dabbobi waɗanda ba sa cin naman su da tunanin wai kusanci ne zuwa ga Allah haka da Allah yake cewa fa'atu harfakum nisa'ukum harfun lakum maganan al-harf bima'anan nikahu kenan bima'anan nikah nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum anna shi'tum to wadannan suna nuni zuwa ga wasu daga cikin ma'ani ne wadanda lafazin al-harf yake zuwa da su al-harif in aka saka alif wanda ke nuni zuwa ga fa'iliya aka ce al-harif to ya zama ma'anarsa anan mai kwazo ko wanda yake manomi ko nomau ko sarkin nema idan ya zama alami to anan al-alif da lam ba ta da za ta zama mu'attala kenan ɗaya ne tsakanin harifu da al-harifu kamar yadda nu'uman da an-nu'uman da kuma ainihin mughira da al-mughira ire-iren waɗannan sunaye waɗanda sai da suka yi iktisabin ma'arifa sannan aka sa musu alif da lam anan alif da lam ba ta nuna ismiya tare da cewa asali al-alif da lam suna daga cikin alamu suna kamar yadda Ibn Mali yake cewa bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali to da yace bil jarri wat tanwini wan nida wa al at-ta'rifiyya wacce take shiga sunan jinsi amma ba sunan yanka ba da haka da nu'uman da ainihin mughira da irin wannan harith da ire-irensu ko da al ko babu al suna nan a matsayin sunan yanka to aka sa mutum suna harif za a ga kwazo za a ga ainihin iya bida da iya nema zai kara mana bayani akan ainihin wannan lafazin shi ma haka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa hammam al hammam suna ne wanda yake asalin shi daga lafazin hamma wanda yake ha'un da mimun wanda take abin nan suna irin wanda yake zuwa da abin nan shadda akan junansa saboda harafi ne mai dauri da kuma mai wasali hamma to ne kun a saka biyun sai a maida shi daya sai ai tazifi kenan a ninka shi a saka mishi shadda akai alhammu na zuwa da ma'anar kodai ma aradahu almar'u fi qalbihi wa azama alayhi abunda mutun yayi niyya abunda mutun ya kulla niyya akan shi wala kad hammat bihi wa hamma biha niyya kenan da azama kamar da ake cewa koda da Hausa ko sannan alhammu yana zuwa da ma'ana ainihin wato abin nan alhammu ya zuwa da ma'anar bakin ciki alhammu ma hammal mar'u shine ai ma khajala fi qalbihi abinda yake yawo maka a zuciya na damuwa ana ce mishi hammu to daga nan aka samu hammam ala wazni fa'al wanda yake nuna yawaita abu lafazin hammam ma'aunin shi shine fa'alu, wanda yake nuna ɗaya daga cikin siyag na ainihin wato mubalaga, kuma inda za a ce ainihin wato qattal, a ce ainihin bazzaz, a ce qattarun, ko a ce abin nan dajjalun, dukan suna nuna kaiwa matuƙa wajen yin abu ne. To aka ce hammam, akwai kuma humam. Humam ɗaya ne daga cikin sunayen zaki, aka ce humamu, to zaki kenan, haka malaman larabci suka faɗa. Aka ce kuma ainihin wato hamam, hamam shi kuma ƙanƙara wadda ruwa take zuba tare da ruwa. Akwai dai siyak ɗin da dama wanda suke mabauta. In kuma aka saka ta'un, aka ce alhimma, to wannan ko da wasu ma sunanta himma ai, ko me kenan da wata Hausa? Azama, ko azama ma larabci ne. To kuma dai me ai, dai an gane ko? Yawa, alhimma hiya quwwatun fil qalb tab'athu alal amal, wani ƙarfin zuci wanda ke bujiro da ƙwazo, shi ake ce muhimma da larabci. Wannan idan aka sa wa mutum suna aka ce mashi hammamu, to za a ga ƙwazo. Ko mun gani, yana daga cikin sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle in an sa wa mutum suna ire-iren shi za a ga ƙwazo. Wa aqbahuha, mafi munin sunaye harbun, a ce sunanka yaƙi. Wa murra, ko sunanka maɗaci. Aga waɗannan duka sunaye ne masu wato abin nan, masu tsoratarwa da firgici da nuna rashin zaman lafiya ko alfanu. To ba a so a sa mutum suna harbu da murra. A jahiliya larabawa suna da yanayi ne na sa ma ƴaƴansu suna masu firgitawa, wai saboda a dinga jin tsoronsu. Zaka sai a ce sunan mutum harbu, ko sunan shi shahabu, abin nan yula ɗin nan, ko saboda ko a ce sunan shi abin nan murra ɗaci, ko hanzala guna, wannan abin da ke ciki mai ɗaci na cikin ƙwarya. Suna samun ƴaƴansu ire-iren waɗannan sunaye masu ban tsoro, wai saboda daga an ji sunansu a firgita, shi ne tafa'ulinsu, shi ne arashinsu game da sunayen. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai yana cewa waɗannan sunayen ba abin a dinga sa wa ƴaƴaye su bane. Wa sabata anhu annahu qala, har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, kamar yadda al-Imam Muslim yaftar a cikin littafinsa as-sahih, da al-Imam Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah a cikin as-sunan dinsa, hadisin ainihin Jundub, Samuratu dan Jundub radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yusammiyanna la tusammiyanna gulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah fa innaka taqulu asammatahu fala yakunu fayuqalu la. Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa la tusammiyanna gulamaka yasaran, kar ka sanya wa danka suna yasar. Yasar shine wato mai sauki, mai walwala, daga al-yusr. Wala rabah, riba. Wala najihan, wato tseratacce. Wala aflaha, wanda ya rabauta. Kaga waɗannan sunayen su kuma ma'anoninsu masu kyau ne, amma me yasa manzon Allah ya hana a sanya? Sai ya faɗi wata illa guda ɗaya anan, yace fa innaka taqulu, dan ta yiwu ka ce asammata huwa, yasaru yana nan kuwa, rabahu yana nan kuwa, najihu yana nan kuwa, aflahu na nan. Fala yakunu, sai zan baya wajen. Fayuqalu la, sai a ce a'a, sai zama wato arashi, kamar sunan bai tsiratar da shi ba kenan, kamar bai samu ba. To wannan riwayar ta zo da wannan ainihin lafazin na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Amma ko ta riwaya har ila a cikin sahih Muslim da take nuni zuwa ga manzon Allah bai hana wannan abun ba, a'a, ya dai yi nufin zai hana. Haka aka rubuta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azama alan nahyi, yayi nufin zai hana, sun masakata anhu, sai kuma yayi shiru. Al-Imam Muslim, al-Imam ainihin An-Nawawi ya maganganu akai, waɗanda suke nuni zuwa ga didda manzon Allah ya shiru sai sahabbai suka kyamaci abu sai zama babu irin wannan sunayen a cikin sahabbai zaka lalaba da yawa ba zaka samu ire-iren waɗannan sunaye a cikin sahabbai ba akwai mutum ɗaya mai suna Rabah ibn Rabi' at-Tamimi wanda al-Imamu Abu Dawud da al-Imamu An-Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa Darqutni da yazo magana akan sunan yake cewa kuskure ne ma asali sunan Riyahu ne biya in tahtiyatun musanna da ya mai dugo biyu a ƙasa kaga da Riyahu da Rabahu duka zanen harafin iri ɗaya ne bambancin kawai dugon ya'un biyu da dugon ba'un ɗaya a jikin harafi na biyu al-Imam Darqutni da yazo magana sai ya ce mafi inganci shine Riyahu ne kamar yadda al-Imam ainihin wato Ibn Hajar al-Asqalani ya bayyana haka a cikin littafin Tahzibu at-Tahzib da aka babu irin wannan sunan a cikin sahabbai zai wuya ka same shi haka Najihu ana samun masu riwaya ɗai da suke da suna Najihu amma ba sahabbai bane su ba kamar Najih ibn Abdurrahman As-Sandi wanda yake maula ne ga Banu Hashim yana da hadisi a cikin Al-Kutub Al-Arba'a gabaki ɗayan su Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah kuma da'ifur riwaya ne ba a karɓar riwayar sa kamar da Ibn Hajar ya faɗa a cikin littafin Taqribut Tahzib da wasu sauran malamai a wasu wurare daban-daban haka ainihin Aflah akwai Aflah ibn Sa'id al-Ansari wanda wannan yana daga cikin rijalul muslim da ainihin al-Imam an-Nasa'i ya rasu daga shekara 156 wannan Aflah din ba sahabi bane haka Aflah bin Humayd al-Ansari wanda shi ma ya rasu daga shekara 158 yana da hadisi a cikin kutubus sita in banda littafin al-Imam at-Tirmidhi ma'ana Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i da Ibn Majah dukkanin su fitar da hadisin shi waɗannan dukkanin su jama'a ba sahabbai bane da haka sahabbai ba sa sanya wa ƴaƴansu sunaye ire-iren waɗannan a zahiri waɗanda suke da irin sunayen sun canza kenan ko kuma ba sa cikin karabkan masu riwaya da haka sunayensu ba su shahara a cikin karabkan masu riwayan hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ba da haka har a yanzu idan kana da irin wannan sunan ko wani irin su abin da yafi dacewa sai ka canza shi zuwa Abdullahi ko Abdurrahman ko Hammam ko ainihin wato Harifu ko makamantansu ko wani suna daga cikin sunan annabawa ko sunayen sahabbai ko sunayen bayin Allah na gari zai bi mana magana akan ainihin rankiya na sunaye ire-iren waɗanda ya kamata a sanya wa mutane da waɗanda bai kamata ba wallahu ta'ala a'lam wa sabata anhu annahu ghayyarat ma'asiya wa qala anti jamila ya tabbata kuma cewa annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda al-imamu muslim da abu dawud suka fitar daga hadisin abdullahi dan umar cewa ya canza sunan wata mata asiya kaga asiya mai saban allah kenan allah ya tsare mu daga saba mushi sai ya ce bal anti jamila daga yau sunanki jamila ya canza mata suna zuwa suna mai kyau wa kana ismu juwairiyya barra hakanan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna juwairiyya da bahaushe ke cewa zuwaira da sunanta barratu barra suna ne alami na mata wanda yake ghairu munsarif saboda haduwar alamiya da kuma ta'anisi daga albirru barra yabirru fa huwa albarru wa hiya albarra mai biyayya Allah to suna ne da yake ya kunshi tazkiya tsarkakewa to Allah kuma ya hana ainihin tazkiyatun nafs wala tuzakku anfusakum kar ku dinga tsarkake kawunan ku dinga da fatan falala da gafara Allah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya ma mutane suna irin wannan abun mamaki wannan sunan har yanzu ana sanya shi ta yi ko dai jahilci ko kuma kunnan kashi kenan za a ce wallahu a'lam amma ni na san wasu mutane da suke raye a zamanin da muke ciki mata masu irin wannan sunan barratu ban san ko wasu ma daga cikin yan uwa sun sani ba a takeice idan kana da ɗiya ko mata ko kanwa mai irin wannan sunan to sai a je a gyara mata sai ai biyayya ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a canza mata zuwa wani suna ko dai juwairiya din ko Hafsa ko Aisha ko Maryam ko Ruqayya ko Safiya ko duk wanda ya samu daga cikin sunayen mata masu falala da daraja da ainihin ma'ana mai kyau na'am Asiya da Ainun, wancan Asiya da ake cewa matar Fir'auna ko? Wannan daban, wannan babu laifi insha Allah. Amma Asiya daga Asa ya asi fa huwa asin wa hiya asiyatun. Malam ya ce wa qalat Zainabu bintu Ummi Salama, Zainabu yar gidan Ummu Salama wata take Rabiba ce wato agula a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yusamma bi hadha al-ismi, manzon Allah ya hana a sa mutun suna Barratu. Faqala, sai yace la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahli al-barri minkum, kar ku dinga tsarkake kanku, Allah shi yafi sanin daga cikin ku suwaye mutanen kirki na gaskiya da gaskiya. Kar ka sawa kanka suna da yake nuni zuwa ga ainihin tsarkakewa. To malamai sun yi irhaqin wasu sunaye ire-iren waɗannan, irin a ce sunan mutum kaman mu'min yana daga cikin wanda wasu malamai suke ganin shi ma kar a sa mutum suna haka, ko a ce mubarak, ko a ce muti'un, ire-iren waɗannan da suke nuni zuwa ga ma'ana irin ta albaru. Wasu malamai sun yi ilhaqi saboda umumin wato karhanci ko hani game da tazkiyatun nafsi din. Ina fata mun gano. Malam ya ci gaba, duk wannan dai muqaddima yake, zai zo mana bayani dalla-dalla akai. Zaka ji Ibnul Qayyim yana jawabi a nan gaba kaɗan, kamar ka ce wani ainihin psycholinguist ne, ko kuma wani masani ne akan ainihin historical linguistics ko semantics, magana akan dilala, magana akan tatsawurul ma'ana, magana akan ainihin linguistic development na ma'anonin kalmomi da alaka tsakanin suna da abin da aka sanya mai shi. Duk zai maganganu akan waɗannan a gaba kaɗan insha Allah. Allah ya saka mishi alkhairi. Malam ya ci gaba da cewa wa ghayyara isma asrama asram bi zur'a, sannan akwai wani mutum mai suna asram, ma'ana asram shine kama a ce most drastic ko most harsh, sarim harsh, mai tsanani, mai zafin rai, mai mara tausayi, mara imani, shine sarim, mai yankewa, asarimul battar, kansakali, mai yankewa gaba daya, ga yawo zini na wuce. To sunan mutum wai asram, mafi yankewa kenan ko? Sai manzo Allah ya ce sunan ka Zur'a, ya canza mishi suna zuwa Zur'a. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da isnad hadisi akan wannan da isnadi sahihi. Wa ghayyara isma Abil Hakami bi Abi Shuraih, haka ya canza sunan Abul Hakam da yace fa inna Allah huwa al-Hakam. To kaman an sa mutum suna alkunya kenan a ce sunan shi Abul Lahi, kaga ba zai yi ba ko? Bi anna Allah huwa al-Hakam. Ina fata mun gane wannan. Ba a ce mutum, ba a sanya mutum alkunya da sunan da yake suna ne na Allah. Sai manzo Allah ya ce Abu Shuraih ne. Wannan ma hadisi ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam al-Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad. Ma'anan Shuraih tasgiri ne na shariha, wa sharihatu hiya qit'atun min al-lahm, yankin nama, wani a ce tsoka kenan za a ce, ko wani abin nan haka, yanki na nama mai tsawo, shi ake ce ma shariha. To shuraihun kankanin sa kenan, tsigalau ne, minutive ne na wannan sunan. Manzo Allah ya canza mishi wannan suna. Wa ghayyara isma Hazan jaddi Sa'id ibn al-Musayyib waja'alahu Sahalan fa'aba wa qala as-sahlu yuta wa yumtahan. A cikin riwaya al-Imamu ainihin wato Bukhari da al-Imamu Abu Dawud, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan Hazan jaddu Sa'id ibn al-Musayyib, kakan Sa'id dan Musayyib. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib sunan shi Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahab. To Musayyib ibn Hazan da shi Hazan ibn Abi Wahab din, kaga babansa kenan da kakansa dukansu sahabbai ne, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin Tahzibu a cikin Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, cewa dukansu sun musulunta sa daga cikin Muslimatul Fati. To shi kuma Sa'id dan Musayyib, kamar yadda muka ambata baya, ana cewa Musayyibu da wasali ƙasa, ana kuma cewa Musayyabu da wasali sama, wanda wannan shine asali kamar da al-Imam an-Nawawi ya ambata a cikin littafin Tahdhibul Asma'i wal Lughat yace ainihin wato wal fathu huwa al mashhur wal fathu al mashhur wa madhhabu ahli al madinati al kasr yace mazhabin malaman madina shine su yi wasali kasa yace wa yuqalu innahu yakrahu an ce sa'id dan musayyib ko musayyab baya san a ce mushi dan musayyib saboda ma'anan musayyib ai wanda ya wayi gari ya zama mai aiki a temple na gumaka aka ce yana cewa sayyaballahu man sayyaba ali sai dukkanin isnadojin da suka zo da wannan magana ba su tabbata zuwa gare shi ba amma sai dan musayyib mujabud da'awa ne to da haka sai malamai suka tsoraci koda yayi ne dai gara ai kan tafi gara kada ai kan tafi gara ai abun nan rigakafi yafi magani ko saboda yana daga cikin mutanen da yake addu'a kamar yankan wuka yana cewa Allah wanda duk yace babana bawan gunki ne Allah ka mai da shi bawan gunki amma dai asalin sunan musayyab ne musayyab din da fataha kuma shine al-mashhur kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya fada a cikin littafin Tahdhibul Asma'i wal Lughat al-Imam Sa'id ibn Musayyib da ake cewa akhirul mutaqaddimin ko babban limami ne na cikin tabi'ai a cikin musulunci ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 94 Allah ya gafarta mai to akwai mahaifin nasa mai suna Musayyab bin Hazan da kuma Hazan bin Abi Wahab al-Makhzumi sahabbai ne sai manzon Allah ya ce ma Hazan din in canza maka suna mana zuwa As-Sahal ne kwan Hazan bakin ciki nun kufarci sunanka ya zama Sahal sauki sai ya ce a la ughayyir isman sammani bihi abi haka yazo a cikin riwayan al-Imam Ahmad a cikin riwayan Bukhari kuma da al-Imam Abu Dawud sai yazo da lafazin cewa As-Sahal yuta ai sauki in aka ce sunan mutum sauki ma'anan shi za a tattaka shi wa yumtahan za a wulakanta shi bilha yumtahan sai shiga cikin mihina za a bautar da shi Ibn Hajar yake cewa idan za a hada riwayoyin shine ya faɗi dukkanin maganganun ne sai wani ya ruwaito waccan wani ya ruwaito wannan da aka ya faɗi duka cewa ba zai canza ba na farko saboda sunan baban shi ya sa mai kenan sannan kuma illa ta biyu in ya canza yana ganin zai zama karan bara zai zama vulnerable zai zama mai sauki zai zama kamar kankana kowa zai soke shi to kar ku manta jama'a dukkan musulmi ne cikin sabbai amma muslimatul fatihin sababin musulunta ne shi sai manzo Allah irin wannan katobara amma su sahabbai wanda suka jiko a imani ba sa irin haka manzo Allah ya ce ya canza musu suna ba za su ce ba duk da haka sahabi ne fa ina fata mun gane wannan to shine sai Sa'idu yake cewa kamar yadda ya tabbata a cikin riwaya yace fa ma zalat tilkal hazunatu fina ba'd ba mu gushe ba wannan nunkufarcin yana cikin zuriyarmu har abada nunkufarcin haka nan kawai sai a ga mutum ya ta bata rai ya ta fushi a rasa abin da ya dame shi ya ta azazzala jama'a akan abin da bai kai ya kawo ba a cikin zuriyarsu kaman wani ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi daina cin abinci da hagu a cikin hadisin sahih muslim shi ma sai shi ma yayi girman kai yake yana daga hannun sai hannun ya shanye sai ya samu stroke a jikin hannun ya lalace zaka ba a ce ma annabi ya ce ayi ka ce a kai ba za ka yi ba ko dai ka fuskanci wata jarabawa a nan duniya idan Allah ma ya so ka da sasauci kenan ko kuma kamar da Imam Malik ke cewa ina tsoratan muku kafirci ya ja aya fali hadari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna me fitna maliku yace ita ce ainihin wato kafirci mutum ya zama ya kafircewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ya ku ma'asharu majaninil malikiya mahukata masu hauka akan malikiya ku ji wannan magana daga Imam Malik fassarar ma'anar sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuni zuwa ga kana bakin gaba kafirci a ce manzo Allah ya ce ayi kaza ka ce a ba za a yi ba saboda mene saboda maliku bai certifying ba bai imba'i ba bai ce ayi ba ko saboda wata hauka da motsuwa da take kanka saboda wata tsoho allura da take ma caji wannan duka giringidi shine jama'a wuce maka ida rawa ne da kuma ainihin wato biting more than you can chew kana gutsaran fiye da abin da kake taunawa ne gara ka gutsari daidai taunawar ka ka dai tsaya kana da rashin koyar da kake kai akan malamai wannan kai da su da Allah su rashin koyar da kake kai akan wasu wadanda kana ganin kafi su waye ko kafi su yawan certificate wannan kai da su amma abu taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hir din ku ya kuma dikiya duk wani wanda yake ƙarya kowane addini ma yake bi a hir din sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba za a saurara mishi ba Allah ya tsare mu wannan kaga shi ma yana nuni zuwa ga kokarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na caccan da wasu sunaye masu mummunar ma'ana duk da an samu wato tirjiya a wurin shi wannan Hazan ɗaya daga cikin wato sahabbai Muslimatul Fatih قال أبو داود الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله ديزو أتكين السنن إنسا سيتي وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وأزيز وعتلى وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب شمان زال الله ديتن دوتنا سنن العاص سنن وانا عاص ميسابان الله manzo Allah yace a ba sunanka bake ne canza mai suna haka aziz mabuwayi sai manzo Allah canza mai suna wa atla haka nan kuma atlat atla asalin shi a larabci wata nau'i ce ta fatanya da ake noma da ita akan kuma ce ma raquma mai ƙarfi akan ce mata atla haka nan mutum mai tsanani maras imani ko wanda yake mai muscles aka wanda yake da gabobi da ya ganga da ka ganshi ma zaka fara fitsari a wandanka irin wanda yayi training din nan to shi ma mara tausayi to shi ma athlete ne shine yabo a cikin Qur'ani utullin ba'da zalika zani mugu ina fata mun gane wannan sannan mai yawan cin abinci shi ma ana ce mishi utul da wanda yake ba shi da hali na kwarai da akan fada ka suna ne dai mummunan suna kasirul akli sayyul khulqi kabirul jismi ghalizun kaga duk suna ne masu munanan ma'anoni sai manzo Allah ya canza mai suna mai da shi utba kamar da ya tabbata haka shaytan ai kaga wannan bai bukata wani shari'a ko a ce sunan mutun shaytan na ji a kowane yare aka ce sunan mutun shaytan ba a ce a canza di ka kaddara yanzu a haifa da kai ka zo ka ce ma matar sunan shi shedan ai kaga akwai fituna ai duk usalan ce ta da hakurin tarane sai kun yi fituna ba zai taba yiwa ba da sirkai da dangi da ƴan uwa duka za a tare a ce ba yadda ba to da a jahiliya akwai mutane masu wannan sunaya har yanzu sunan yanka a sai dai lakabi ya alaka ne lakabi kan asan ana samu a ce sunan shi shedan ana iya samu to ko shi ba kyau amma a ce sunan yanka wanda aka maka hakika akan shi a ce sunan ka shedan da Allah ba zai yiwu gaskiya yana da matukar wahala ina jin ko a cikin turawa zai ya ka samu wannan a ce da sunan mutum satan yadda suke cewa ko demon da wuya asali lafazin shaytan ya zo ne asalin shi daga abin nan shata da shadda yashittu ma'anan shi halaka wa ba'uda alif da nun din ƙari ne sai kuma shaytan ne kun shaytan yana da nauyi suka akai fakkin wannan ainin idgham din sai akai tabbilin shi da ya'un talin sai kuma shaytan ne kun shaytanu to aka ce shaytan ma'anan shi almutamarrid imma min al-ins wa imma min al-jin wa imma min ad-dawab duk wani wanda yake fandarare fitsararre wanda ya fita daga tsarin al'umma shi sawun a cikin mutane ne sawun a cikin dabbobi ne sawun a cikin aljanu ne shi ake ce mai shedan sannan akwai kuma jagoran su gaba daya shine shedan iblis kenan wanda shine shugaban duka shedanu gaba daya shugaban al'umma shedanu zamu zo can gaba insha Allah in an je wani babi da za a yi magana akan batu akan sihiri da rufa'ido da maganin aljanu da makamantansu nan ne za a yi magana insha Allah dalla akan shedan Allah ya kai mu to Qur'ani yazo da batu akan shaydan wa idha khalaw ila shayatinihim kaga nan mutane ne wa idha khalaw ila shayatinihim ai abokan fitsararsu munafikai da suke manzo Allah izgiri da su da Yahudawa ko sannan shaydan har ila yau akan ce ma macijiya shaydan kamar yadda Qur'ani yazo da lafazin qal'uha ka annahu ru'usu shayatin haka ne ko ru'usu shayatin anan ru'usul hayyati kamar yadda wasu malaman suka fassara wanda suke ganin cewa bai yiwa ai kwatanci da abin da ba a gani ba amma kwatanci da abin da baka taba ganin shi ba amma kuma ya tabbata larabawa suna yin wannan ko ba larabawa ma wasu yarurruka ma a cikin al'adunsu suna yin kwatanci da abin da baka gani in ana so a kai matuƙa wajen ruda ka da tsorata ka kamar yadda rubai shi yake cewa wa masnunatun zurqun ka anyabi agwali ayaktulini wal mashrafi mabaji wa masnunatun zurqun ka anyabi agwali wa ma khamtu tabriha al hayati kama ara li ta'jida saqi anta kuma bi timsali a cikin waƙarsa da yake cewa wai mutun yana kurari wani zai kashe ni zai fada da ni ayaktulini wal mashrafi mabaji taya zai iya kashe ni bayani da nake kwana akan makamai tare yake kwana da barandamin shi da tsita kashi da komai na ruwan sarkin kauraye kenan ko yace wa masnunatun da kuma kibiya wadda aka jikata da dafi aka sa mata an riga an jikata da ruwan gawa kenan ko zurqun ka anyabi agwali masu tsini kaman hakoran fatalwai to sai ka ba tanin ya hakoran fatalwai yake amma dama a cikin mindset din mutane fatalwa wata halitta ce mai sura dake da ban tsoro to aka kwatanta maka kibiyar shi da irin wannan kwatanci sai ka ƙara tsorata larabawa suna yin wannan dan haka ana iya fassara cewa qal'uha ka annahu ru'usu shayatin hudarsu kamar wato kawunan shedanu idan daga su shedanun ake ne ko kuma idan wasu halittu ne shedanu masu yi suma haka ko kuma ya zama kaman kawunan maciji din idan sun fasa kai ka annaha ru'usu shayatin ka annahu amin ru'usu shayatin kaman kawunan macizayya ana ce mushi haka amma dai abin da yake da shedan a takeice shine alba'idu an ni'mati alba'idu an qaumihi almutamarrid ala taqalidi qaumihi mutumin da ya nisanci ni'imar ko rayuwar al'ummarsa ko yanni ko aka nisantar da shi daga barinta shine Allah ya nisantar da shedan iblis kenan daga duk wata ni'ima to Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya wa mutum suna shaytan wal hakam haka al hakam saboda al hakam Allah shine al hakam haka gurab abin nan kenan hankaka ko kaga suna ne na wulakanci wannan shi ma babu kyau wa hubabun da kuma hubab akwai hadisi da al-imamu ibnu sa'ad al-misri ya fitar a cikin littafin shi na tabaqat da isnadi wanda ash-shaykh al-albani ya rawata shi a cikin ad-da'ifa lamba ta 3511 wanda yazo da cewa al-hubabu ismu shaytani hubab sunan wani shedan ne a jahiliya larabawa suna da al'adu na cewa akwai wasu shedan da suka san sunayensu kamar da kuma ko a wannan tamu jahiliya da nan kusa akwai aka ce tsumburbura ko yan bori suna da sunayen aljanu da shedan da suke da yar fulani gwari da makoko ga sanan da yanzu ba a san wannan aladun ba da yake aladun bori akwai su masu hawa bori yan daudu da ire-iren su da yan iskan gari da suke irin wannan borin to zaka ga suna da aljanu da suke hawa to su ma jahiliya suna da irin wannan aljanun su johanna su manhala su wane ne suna da itikadin cewa ma duk wani mawaki da ka gani yana da wani shedani ne da yake shiga jikin shi sannan sai ya waka to akwai wani shedani da suke ce ma hubabu a cikin wannan shedanin da suke riyawa amma dai bai inganta a hadisance ba sai suke sa ma ƴaƴansu sunaye ire-iren waɗannan zaka ga har yanzu ƴan tauri jama'a da kauraye in ka je inda suke zaka ga suna da irin wannan al'ada sa ma karnukan su da makaman su da ƴaƴansu sunayen wasu fitsararren mutane ko fitsararren bokaye ko shedanin da ke ba su sa'a sai ka ji sunan wani kare sai ka ji an ce sunan shi goje gojen nan halawa wani tsohon fatananne ne ko mara tausayi ko wani mara imani ko ka ji sunan wani a ce sunan shi Lancaster dan ka saka ba suna wani birni a Ingila ba sai ka rasa inda aka samu wannan suna sai ka bi tarihin ko eh ana bukata a samu historical linguist tsaya su yi bincike sosai akan wasu abubuwa a kasashen mu na Hausa waɗannan dan ya zama an san tarihin su wallahu a'la sakanan sai kuma shihabu shine itace wanda akwai wuta a jikin sa bakin wuta me kenan da Hausa bakin wuta akwai sunan shi kenan ko eh garwashi abin nan wanda ya riga ya kone ne da wuta a jikin sa da ragowar itace kamar yadda yake akan tukuba haka da ice da wuta shine asalin shihab ainihin wato abin nan udun fihi naru itace wanda ke hada da wuta daga nan aka samu yula wadda take wucewa wadda ake jifan shadanu da ita fa atba'ahu shihabun saqib ko sannan akan ce shihabu wato almadi fil amr wanda yake iya shiga komai mai shiga rikici shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sa mutun suna irin wannan fa sammahu hishaman sai canza mu shihabu suna zuwa hishamu wasamma harban silman shi kuma mai suna yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sunan shi silman zaman lafiya domin zaman lafiya yafi komai inji bahaushe ko zaman lafiya bahaushe ce yafi zama dan sarki a ce kai dan sarki ne amma babu zaman lafiya gara a ce kana zaman lafiya kai ba dan kowa bane wasammal muttaji'a sai kuma kishingidadde al muttaji wanda yake kishingida kamar malalaci kenan sai ya maimaita sunan shi al munba'i wanda ya fadaka miƙaƙe wanda ya tashi wa ardan afrah ƙasa wani gari ne manzo Allah ya wuce ta wata ƙasa haka aka ce sunanta ardun afra sunanta bakarariya ƙasa wacce take ba ta da ni'ima ba ta da fertility ba ta da abin nan rayuwar tsiro sai yace a yace bal hiya khadira ce sunanta ƙasa mai tsiro ya mai da ya canza mata suna zuwa haka al-imamu at-tabarani da al-imamu at-tahawi a cikin sharhu ma'anil asar da kuma al-imamu ainihin wato abin nan tabarani nam a cikin al-mujamul kabir abul qasim at-tabarani sun fitar da wannan riwaya ash-shaykh al-albani a cikin lamba ta 208 a cikin as-sahiha ya inganta ainihin riwaya tazo da haka wa shi'bu abdalala sammahu shi'abul huda anguwar bata shi'ab anguwa ta bata sai ce anguwar shari'a wa banu zina sammahum banir rishda banu zina ya canza sunan zuwa banir rishda wasamma bani mughwiya bani rishda akwai wani mutum mai suna abdurrahman ibn rashid abu mughwiya mughwiya ita ce wato batacciya wadda ta bata daga hanya sahabi ne kamar yadda sunan shi zuwa a cikin lissafin sahabbai a cikin littafin al-isaba na ibn hajar da al-isti'ab fi ma'rifat al-ashabi da littafin al-imamu abu nu'aym mai suna ma'rifat as-sahaba da kuma al-imamu al-hakim ne saburi ya fitar da ainihin riwaya a cikin littafin shi mai suna al-mustadrak al-sahihain da isnadi tabbatacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan wannan al-kunyan wannan mutum mai suna abdurrahman bin rashid daga abu mughwiya zuwa abu rishda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mishi ainihin wannan al-kunya waɗannan duka nuni izuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci wajen canzawa mutane suna da garuruwa da anguwanni da makamantansu to har yanzu kuna da wata anguwa ko wani gari ko wani dangi ko wani asali da yake da mummunan suna babu laifi ku canza in fa ya ma fi nuni izuwa ga mustahabbancin cewa lalle a canza dan guje ma tasha'umanci da izgili da ainihin makamantansu akwai zaka ga garuruwa ko anguwanni suna da sunaye wanda suke zama abin dariya da abin izgili ga wasu a nan kasashen Hausa akwai su a ko ina akwai su wanda an bace sunan sai mutane su dariya su mai da abin mokri su mai da shi abin wasa ko a ta alakanta mutanen garin da reni ko wulakanci to sai ku san da sunan garin kawai sai mutanen garin su haɗa kawai su canza garin suna zuwa wani suna mai daɗi ko anguwa ko kabila dan shi sunan kawai ainihin wato symbol ne kawai za a iya ya aka gane sunan kare wannan kuma sunan ta akuya wannan kuma sunan sharago kowanne an mishi wani tambari ne kamar an mai label ne da wannan sunan har aka waye gari kuma kowa ya zada sunan ina za a yi itifaki yanzu gaba daya ce kare ba sunan shi kare ba sunan shi wani abu daban ya rage kawai sunan ya shahara kuma gani kuma Allah ya bawa mutane kwaka ibda'iyya wajen sanya abubuwan sunaye duk sanda suke ga sabon abu da makamantansu za su sami suna wanda zai bi shi har abada duk da haka ake samun abinda ake cewa a tatawurin lugawi linguistic development yadda harsuna suke ci gaba sakamakon zuwan wasu abubuwa da aran kalma da broadening faɗaɗa ma'anoni ko tsuke su ko canza musu suna nan duka abubuwa ne a cikin abbaqal ibda'iyya da Allah ya yi ma mutane wanda kuma kamar da Allah yake nuni zuwa ga haka cewa daga cikin alamomin allantaka Allah da iyawarsa akwai harsunan da Allah ya yi mutane yarurruka waqtilati al-sinatiku da sabawar yarurrukan wannan yana nuni zuwa ga falala da Allah ya mutane da ainihin wato iyawarsa subhanahu wa ta'ala malam yace faslun fi fiqhi hadha al-bab wannan fasli zai magana akan fiqhun dake cikin wannan mas'aloli na maganan canza sunaye lamma kanatil asma'u qawalibal ma'ani yayin da ya zama sunaye suna matsayin kwasfa mazubi inda ake zuba ma'anoni ne wadallatun alaiha kuma sunaye suna nuni zuwa ga abin da abin yake nuni zuwa gare shi iqtadatil hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub suna yana nuni zuwa ga irin abu ma'ana da zaran an ji sunan mutum ana iya gane kamar misali yanzu mu a nan Najeriya a local environment contemporary rayuwar mu sunanka na iya bayyana addininka da zaran an ji sunan mutum za a gane wani irin addini yake wannan kuma zai hukunta irin fuskar da za a bashi a inda yaje ba haka bane ana iya gane garin da ka fito daga sunan kaga yana dilala akan kai mutumin wani gari ne ga wanda suka san irin sunayen da zaran an ce waye sunanka ka ce sahabi sahabi Ado misali to ba za a taba tsammanin kai haifafan bayalsa bane ba gaba ne da an ce kuma ya sunanka ka ce Oshibanjo Adebayo kaga ba za a taba tsammanin kai mutum mai duguru bane dole za a tsammanin Ashaki aka haife ka ko a Shafon ko Abeokuta ko Lagos ko Ijebori ina fata muna fahimta to kaga yana iya nuni zuwa ga garin da ka fito bayan nuni zuwa ga addinin da kake musulunci ko ba musulunci ba yana iya nuni zuwa ga kabilar ku akwai kabilun da an san sun takaitu da sunaye iri kaza ko da a cikin musulmai misali sunayen da Fulani suke sakawa suna iya bambanta da irin sunayen da Nufawa suke sanyawa ko Yarbawa kuma duk waɗannan a matsayin su na musulmai haka ko tsakankanin Larabawa mu Larabawan Misra irin sunayen su na bambanta da Larabawan Yemen irin sunayen su na bambanta da Larabawan Iraki haka dai haka dai haka dai kaga suna na iya nuni zuwa ga wannan har ila yau kuma suna na iya nuni zuwa ga kabilar bayan kabila amin zuwa ga zamanin ma da kake rayuwa ko zuwa ga zamanin da aka haife ka idan ka ji yaro a kasa wasa da suna Saddam to galibi haihuwan 91-92 ne in ka ji sunan mutum Gaddafi galibi yan Ali 80 ne 81-82-83 in ka ji mutum a Kano sunan shi mai Kano Abdullahi ne amma an haife shi ne zamanin sarki Abdullahi yana tashi ba Abdullahi yanzu bane ko muna fahimta to da ka suna ba wai kawai abu ne empty ba yana da ma'anonin da suke tattaruwa zuwa gare shi yanzu mu kuma za ka ga sunayenmu na ustadi za ka ji kowa da alkunya kowa da wani lakabi da makamantansu yana nuni zuwa ga harkar da kake ko da an zo ka ji an ce wane wane sunan shi daga an danganta da sunan dan kwallo to ka san ba lai usadi yake ba wannan usadi ya zaka ji sunan shi wane wane sai ka ji an ce Minshawi wane wane sai ka ji an ce Albani wane wane sai ka ji an ce Usaimin ko Zahabi kaga suna usadi kenan su kuma sunaye wadanda sai ka ji an ce Ronaldo Maradona Okonkwo wane ne ko mun gane to ko waɗannan masu irin tafarkin mutane da irin sunayen da ake bambance su da su da aka zo dole zama muna da sensitivity wajen suna zamu kira ƴanmu da su wajen suna zamu sa ma yaranmu don su zama suna symbolizing irin irin lifestyle ɗinmu, irin tunaninmu, irin al'adunmu, irin ra'ayin da muka yi da shi a rayuwarmu. Za ga 'yan siyasa suna sama sunayen 'yansu irin sunayen 'yan siyasa, 'yan boko suna sama 'yansu sunaye irin na 'yan boko ne. To haka dai, haka dai shi ne ke nufi da cewa al'asma'u qawalibul ma'ani, wato kwasface buhu ne na zuba ma'anoni. Da haka hikima ta hukunta, hikimar Allah ta tsara cewa a samu irtibat, alaka da juna tsakanin sunan da abin da ke ciki. Kalli tafai, kowane littafi ka daga abin da ake sa rai ya zama akwai alaka tsakanin title ɗinsa da content ɗin. Har in ma ba a samu wannan tanasub ɗin ba, ya zama abin kyara, abin Allah wadarai, ko kuma ma har a zagi mai littafin da cewa mugu ne ko matuci ko mai wadari, cewa sunan baya amsa abin da ke ciki. Musamman idan ya zama abin da ke cikin bai kai kimar sunan ba, sai a ce ya yaudari mutane. Idan kuma abin da ke ciki ya wuce kimar sunan, sai a ga ya gaza wajen iya samun littafin suna. Wannan kuma yakan jawo lokaci har sai sunan ma sai a canza littafin suna ma. Mutane sai su ga cewa sunan bai dace ba, sai su dinga kiran shi da wani suna can daban, su rage ko su ƙara. Su rage ma sunan kima ko daraja, ko kuma su ƙara mai gwargwadon yadda suka fahimci abu. Wa an la yakuna al ma'ana ma'aha bi manzilatil ajnabiyil mahab, kuma kar ya zama wato sunan ya zama kaman bare wanda ba yi da alaka da ainihin wato abin kwata-kwata. Allazi la ta'alluqa lahu biha, ya zama ba su da wata alaka. Ma'ana akwai nazariyat game da alaka tsakanin sunaye da abubuwan da suke abin nan ɗinsu, suke ake kiransu da su, bainal ism wal musamma. Akwai wanda suke ganin alaka ce kawai na arbitrary relationship, shine akasin wannan kenan. Abin da ke da irin wannan ba sai abin ce da Hausa ba, ya zama na tsakanin sunan da abin da ake kira da wannan sunan babu wata alaka kwata-kwata da za ta yi nuni zuwa ga kamanninsu. Yanzu kaman lafazin kafun, lamun, ba'un, kalbun, yanzu wannan lafazin babu wani abu a jikin abin da yake nuni zuwa ga dabbar da ake ce ma kalb, babu ko? To tsakanin lafazin kalb da halittar kalbu, dangantaka su is arbitrary. Me ne arbitrary kan da Hausa? Ghairu munasib, babu wata dangantaka. Ka ba kamar yadda za a ce idan aka kaje an ce ghalib, lafazin ghalib yayi kama da tsanani dama shi ma tun a wajen furtawa, kaman dakkan dakkan, ko kai daga ji ka san akwai ba sauki, ko kaga akwai wata alaka tsakankanin lafazin da abin da lafazin yake nuni zuwa gare shi. Wasu sunayen suna da wannan, wasu kuma ba su da shi. Shi ne yake mana ishara akan cewa ya kamata ya zama a kula wajen sanin alaka tsakanin suna da ma'anarsa. Fa innal hikmatal hakim ta aba zalika, domin hikimar mai hikima tana kin a ce babu alaka tsakanin suna da abin da aka same da suna. Wal waqi'u yashhadu bi khilafi, kuma abin da muke gani a rayuwa yana shaida zuwa ga akasin haka, wato akasin rashin samuwar alaka din. Bal lil asma'i ta'sirun fil musammayat, tabbas sunaye suna da ta'asiri akan abin da aka sanya wa sunan. Idan aka sa abu wani suna, to abin yakan yi ta'asirantu da shi, musamman da dan adam ko dabba ko wani institution ko wata mu'assasa. Idan aka sa mai suna kaza, to sunan yakan yi ta'asiri. Saboda a ɗabi'ance, kalli yaro yanzu aka ce sunan shi kaza, musamman da zaran ya waye gari ya san ma'anar sunan, za ga yana ƙwazo ya kwaikwayi irin mai wannan sunan. Akwai kuma sunayen da galibi za ka ga ma'anoninsu ko ma'anonin tarihinsu na yin naso ga masu sunan. Sai ga an ce sunan mace Aisha misali, sai ka ga da wuya ka same ta wa wuya. In aka ce Aliyu, to ba ka cika samun shi rago. In aka ce sunan shi Abubakar, sai ga mutum ne mai tausayi da mutunci. In aka ce Umar, to ana sa ran a gan shi da tsanani akan addini, ko ba haka ba ne? To an abin da ake sa rai kenan shine alaka tsakanin suna din da musammayat. Walil musammayat ta'assurun fi asma'iha fil husn wal qubh, sannan kuma suna suna ta'asirantuwa da abubuwan da aka sa wa sunan, suna ta'asirantuwa da sunayen wajen kinsu da muninsu. Wal khiffati was thiqal, da kuma sauƙinsa ko nauyinsa, wal tafati ko laushinsa, wal kasafa ko ainihin wato tauri rashin laushinsa, kama kila kama yadda yazo a cikin waka ana cewa wa qallama absarat aynaka dhalakabin wa qallama absarat aynaka dhalakabin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi, yace da wuya ne idaninka su ga wani wanda ake mishi wani laqabi, illa anahu in fakkarta dhalakabi, sai ya zama cewa a wurin sai kaga in ka tsaya kai tunani sai kaga laqabin ya dace da shi. Da wuya a sa mutum wani laqabi a ce laqabin kawai abin nan ya zo ne from an empty concept, a ce babu wata ma'ana da ke da alaka da shi, dole sai kaga wata alama. In ka zance mana ustadu sunan shi mun shawi, to jira ka ji tilawar shi mana, ita gaskiya ne ya cancanta, ba za ka ji gargada ba. In ka ji an ce sunan wani malami albani, to ana sa ran a ji shi ya san hadisi ne ko, ba kawai haka nan laqabin yake zuwa empty ba. In ka ji an ce sunan wani malami gabotari, ana sa ran a gauta game da shi, ba haka ba ne? To da haka dai, in ka ji an ce wane ga irin laqabin shi, to ga alama ga za ka ji an ce sunan dan dabba sunan shi gundumi, na tsamanin katoto ne ko? Kaga ai gundumi kato kenan, to ana tsammanin a gan shi da girma, ba za ka je gan shi haka dan matsatse kamar ni ba la. To haka dai, duk wani laqabi in ka ji an kira mutum da shi, to ka jira ka ga mutumin, kuma ka auna za ka ga sun dace da laqabin. Wa kana sallallahu alaihi wasallama yastahibbu al-ism al-hasan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son suna mai kyau. Wa amara idza adbaru ilayhi baridan an yakuna hasan al-ism hasan al-wajh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yace idan za a aiko mishi da dan sako shine barid, postman mai kawo sako daga can inda aka je jihadi ko wani gari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye ainihin wani kantoma mai kula da bangaren wannan garin, yace a turo mishi mutum mai suna kyakkyawa, mai kyakkyawa fuska. Duk da yake hadisin da yazo akan haka bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu Abu Sheikh Al-Asfahani ya fitar da shi a cikin tafin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam, ta riwaya ainihin Abu Huraira. A cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Umar ibn Rashid wanda malaman hadisi suka ce ainihin da'ifi ne, amma yana shiga cikin umumin kyakkyawan tsari na rayuwa. Zamu ya dauko haka daga kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai tarbi baki yana shiga ta musamman, yana da kaya na musamman da yake sawa don tarban baki, dan ya tarbe su da fuska mai kyau. Kuma a bisa al'adar mutane, duk inda aka je akan gabatar da mutane masu kyakkyawan tsari da kyakkyawan shiga da kyakkyawan kama a ainihin abin nan a gaba, ba a son ya zama munanan abubuwa su ne a gaba, ko da tattaunawa ce ake yi zai zama zantuka masu daɗi su suke fara zuwa farko, ko ilayhi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u, kalmomi masu daɗi addu'o'i suna hawa zuwa ga Allah ne, sannan kuma aiki nagari shike gyara su. Haka in za a yi ma Allah kirari da addu'a ma sai an gabatar da kalmomi masu daɗi. Duk waɗannan umumat din suna nuni izuwa ga tabbacin haka a cikin asalin tsarin musulunci, shine in za ku tura da ɗan saƙo sai ku tura da wanda yake yana da presentable fuska da presentable mana. Kowa ya saka inda je neman aure, ai ko idan kana da kawunnai ƴan uwan babanka a ciki akwai wanda an san wawa ne, bai da tsari, yana shaye-shaye misali, ko kuma wanda yake ɗan mutum malami ne ko mutumin kirki ko ɗan kasuwa mai mutunci a cikin mutane, wa za ka tura neman aure? Ai babu bukatar mu karana ma ko, ba za ka ce a to tunda dai Ado shine babba ni shi ko zan tura ba, ga kuma Alhaji Hayatu shi kuma da ƴan kudin shi da kamar shi mai kyau ko, dole sai dai wannan mutumin kirki shi za ka tura, saboda kana so ya zama an je da presentable mana, a je da fuska karɓaɓɓiya, ba za ka tura wanda zai je ana cikin taɗi na batun neman auren ka, kawai ya ɗauko har saiti ya matsa mata laita ana ci me kake tunanin zai biyo baya a zauren gidansu da kanka, ana ciki ta tauna ƙanin babanka kawai ya fito da rosuma kawai kesta mata ashana ya busa musu a idansu da kake ga zamanin zai biyo baya, za a ce to ai yanda baban shi ne yake shi ma dole ɗan iska ne, al-khabisatu lil-khabisina. a kaga ba zai yi ka tura irin wannan ba dama ko to duk waɗannan suna nuni zuwa ga umumin zaben mutane masu kama kyakkyawa masu fuska kyakkyawa masu tsari kyakkyawa a sa su a gaba wa kana ya'khudhu al-ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqaba ya kasance yakan fassara ma'anonin sunaye sawa'un a fili ne ko a mafarki ko a mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abu ko a fili ido da ido yakan fassara ma'ana abun daga sunayen kamar a annahu wa ashabuhu fi dari uqbata bin rafi' fa utu bi rutabin min rutab ibn taab kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mafarki a cikin ainihin hadisin al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud Muslim ya fitar da shi a cikin kitabur ru'ya kitabur ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mafarkin gashi shi da sahabbai sun je gidan wani mutum mai suna Uqbatu ibn Rafi' fa utu bi rutabin sai aka zo musu da rutab dabino min rutab ibn taab daga cikin dabino wanda yake danye mai laushi kenan wanda bai bushe ba na ainihin gona wani mutum mai suna ibn taab fa awwalahu bi anna lahum ar-rif'a fi ad-dunya wal aqibata fil akhirah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa to wannan yana nuni zuwa ga cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su samu daukaka a duniya kuma su suke da ainihin matabbata a lahira dabino mai kyau daga gona sananniya akan cewa dabinan ta mai kyau ne wa anna ad-dina na'am su annabi da sahabbai su ya gani annabi ya ga kanshi da sahabbai da aka fassara akan kansu ne tukunna kafin ta hawo kan wani na'am sai ce wal wa anna ad-dina allazi qad ikhtarahu Allahu lahum qad artaba wa taba sannan kuma cewa addinin da Allah ya zaba musu qad artaba ya nuna wa taba kuma addini ne mai dadi al-hanafiyatu samaha mi kakken addini mai saukin bi wanda kowa zai iya bi wa ta'awwala suhulata amrihim yawmal hudaybiya kaga wancan mafarki kenan sai kuma ido da ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara suhulata amrihim cewa al'amarin su zai yi sauki yawmal hudaybiya ranar sulhun hudaybiya min maji'i suhail ibn amrin ilayhi lokacin da mutanen makka suka turo suhail dan amr a lokacin yana kafiri bi musulunta ba radiyallahu anhu kamar da al-imam al-bukhari ya fitar da al-imam ainihin wato at-tabarani shi ma fitar da wannan hadisi daga riwayan abdullahi dan sa'ib cewa mutanen makka sun turo suhail ibn amr al-makhzumi idan yazo ya zama shine wakilin su akan sulhun da za a yi manzo Allah yana ganin sai yake cewa sahula amrukum al-amarunku ya zo da sauki tunda sunan wanda aka turo muku suhail suhail ne sauki kenan ko wana daba jama'atan ila halab sha faqama rajulun yahlubha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ya nemi wane ne zai tatsan mishi nonon wata irbatala akuya sai wani mutum ya miƙe zai yi wannan aikin faqala sai manzo Allah ya ce masmuk ya sunanka qala murra yace daci faqala jilis manzo Allah ya ce ne muri ka zauna faqama akharu faqala sai wani ya miƙe sai manzo Allah ya ce masmuk kaifa ya sunanka qala azunnuhu harb ce sunana harbu mai riwaya yake cewa azunnuhu din sunana yaki faqala jilis yace kai ma zauna faqama akharu faqala sai wani ya miƙe yace masmuk ya sunanka faqala ya'ish ce sunana rayayye ko mai rayuwa faqala uhlubha to kai ta tsan mana nonon ma'ana sunan shi yafi dadi kenan wannan yana cikin muwatta ta al-Imam Malik ainihin wato shine ya fitar da ita da isnadi wanda yake amma dai mursali ne kamar yadda ainihin Ibn Abdul Barri ya bayyana wallahu a'lam malai ci gaba da cewa wa kana yakrahu al-amkina al-munkarata al-asma annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana kyamar wurare wanda suke da mugayen sunaye suna da suna mara dadi to baya zama a wurin baya hulda da wurin wa yakrahu al-ubura fiha yana ainihin wato kyamar bita cikin wajen kama marrafi ba'di ghazawatihi baina jabalaini kama yadda yanzu wucewa ta wajen ainihin wato wasu duwatsu guda biyu. Fasa'ala an ismai hima, ya tambayi sunayensu. Faqalu, suka ce fadihun wa mukhizzin, wa mukhizzin amin. Fadih me wanda yake asirin shi ya tun, wa mukhizzin da wanda yake cikin khizlan, khizi bakin ciki ko tabewa. Fa adala anhuma, sai ya kauce. Walam yajuz bainahuma, bai wuce su tsakanin su ba. Ka kaddara ka je siyan magani, sai ga chemist guda biyu, nan sunan shi as-sakina pharmacy, nan kuma al-mashaqqa. Ya zai ka shiga mashaqqa ko wannan, a ce wannan al-ilaj waraka ko wannan kuma su ce al-marad ko as-saqam. Duk wani business ka kalla da kyau ka gani, ana samun wani suna, a samu shi ne wanda zai zama sunan yana inviting mutane. Duk wani services ko business ko outlet na kasuwa ko wani consultancy, sai an sa mai suna wanda yake yana da abin nan karbuwa. To haka ya kamata mutane su fahimci wannan. Psychologically mutane suna ta'ashirantuwa da waɗannan. Sai ka ji mutum ya ce ni ma kaci ne, an ce al-mashaqqa in shiga tsanani fa kenan, ko da kun ya shiga ba zai ga tsananin ba, to wannan ko zai hana shi shiga. To sai zama kuma psychologically da zaka shiga sai ka samu tsananin, da zaka je ka ji farashin sai ka ce ai baka ji sunan wajen ba, kana zuwa zaka ji farashin sai mutum da sauran mutane, sai ka fasara cewa ai wannan sunan shi ya bayi zuwa ga suka tsanani. Ina ba ta zama muna ganewa wannan karatun da Ibn al-Qayyim yake mana jama'a ba karamar tsada gare shi wallahi a rayuwa, yana da tsada matukar gaske. Wannan aboko ne wallahi ba za mu koyar da shi kyauta ba wallahi, sai an biya kuɗi ya kamata a dinga koyar da wannan, saboda karatu ne wanda tun a duniya za a ci more shi. Kago mutane sun yadda karatun duniya ba su san shi kyauta ma kwarai kuwa. In zaka ce kowa ya sai bulugul maram, sai ai sati biyar ba wanda ya sai, ko kaga mutum uku da shi. Amma ana cewa za a kulla jam sati mai zuwa, kowa da yana siya siya siya, ba wanda zai latti 700. Bulugul maram nawa ne? 600 ko? Amma sai kaga duk babu shi, amma kowa ya sai jam a ajin, kowa ya sai jam amma bai da bulugul maram, kuma barama ya sai jam din bai ci ba. Wannan bulugun ko sai ya rayu da shi har ya bar shi gado ya ishi shi. Allah ya tsare mu. Walamma kana bainal asma'i wal musammayat min al-irtibati wa tanasubi wal qiraq wal qarabati ma baina qawalib al-ashya'i wa haqa'iqiha وما بين الارواح والاجسام عبر العقل من كل منهما الى الاخر يتي ولما كان بين الاسماء والمسميات يعني ده زما تsakanin sunaye da ababan da aka sanya wa sunayen min al-irtibat aka zama chakudede ne ya tsakanin su da juna wattanasub da kuma dacewa da juna a ce sunan ya dace da abin da aka sa wa sunan wal qaraba da kusanci da juna ma baina qawalib al-ashya'i wa haqa'iqiha irin abin da ke tsakankanin mazubin abu da abin da ke ciki, kamar yadda suna da ma'anarsa suke da dangantaka, haka container da abin da ke ciki suke dangantaka. Idan abu mai daraja ne mai kima, zaka container da aka yi packaging din shi da daraja, ba haka bane? Yanzu kowa ya ce ka je siyowa zaka ga gwargwadon irin daraja ta, gwargwadon irin kwalinta. Haka in ka je siyo takalmi, gwargwadon irin darajar shi da tsadar shi ko gwargwadon irin kwalin da yake ciki, wani ma bai da kwali saboda bai kai darajar a sashi a kwali ba. Haka agogo, haka turare, haka koda kayan abinci ne, packaging yana nuni zuwa ga darajar abu da kimarsa. To haka suna da ma'ana suke da wannan alaka. Ina fata mun gane wannan. Wa ma bainal arwahi wal ajsam, kamar da kuma jukkuna da ruhin da ke cikin suke da alaka. Kamar da manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi tabbatacce cewa akwai wata tsoka a cikin jiki, in ta gyaru sai jiki ya gyaru, in ta ɓaci sai dukkan jiki ya ɓaci. Da haka gyaruwar jiki alama ce zuwa ga gyaruwar zuciya. Me ma'anar gyaruwar jiki? Jiki ya zama ya saryantu ga bautar Allah, shine jikin ya gyaru. Ba wai ƙiba da ƙoshi da luƙi-luƙi ba, a'a, ya zama jikin an saryantar da shi zuwa ga bautar Allah, shine ya gyaru. To wannan ya nuna zuwa ga zuciyar ta gyaru kenan. Komin kansa a zahiri da nagartarsa idan ba a saryantar da shi ga bautar Allah ba, alama ce akan zuciya bata gyaru ba. Dan haka akwai alaka tsakanin jiki da ruhi ta wannan fuskar. ta fuska kuma cewa ruhi saboda wani abu ne lafiyayye da baya yin cuta, musan wannan ruhi baya cuta, baya rashin lafiya, ko baya zama a jiki wanda ya kai matuƙa ga rashin lafiya, shike kawo mutuwa yi. Saboda ruhi bai zama a lalataccen jiki, wanda ya tashi daga sura irin jikin da ruhi zai iya zama a ciki, to sai ruhi ya fita. Sababin koma dai wanne ne, an wayi gari jikin ba zai iya ɗaukar ruhin ba ne. Sawa'un rashin lafiya na cuta, ko abin nan ne traffic accident ne, ko harbi ne aka yi mutum, koma dai mene ne ya zama sanadiyar mutuwar mutum, ruhi baya fita daga jiki sai jikin ya wayi gari bai iya ɗaukarsa, saboda nagartar ruhi ba ta zama a jikin da bai iya ɗaukarsa. Wannan haka ke tabbatacce a ainihin ilimi. So, kasance waɗannan abubuwan a bar al'aqlu min kullin minhuma ila al'akhir, sai zama hankali yana ɗaukan kowannensu ya danganta da ɗayan, yana danganta jiki da ruhi, yana danganta ainihin abin nan package da content, wato mazibi da abin da ke ciki, yana danganta kuma sunaye da abin da aka sa wa sunayen. Idan ka je siyan abu, akwai mazubin da zaka gani sai ya burge ka, saboda mazubin nan sai ka yadda cewa abin da ke cikin mai kyau ne, sai ka yadda da nagartan product din. Yanzu ko da biredi ne, da wanda aka yi mishi leda lafiyayya, aka yi labelin da lambar NAFDAC da komai, da kuma wanda zaka gama sunan ya ƙi karantuwa saboda print din bai fita sosai ba, ko zaka ga R sauran karasa menene, haka ko da wannan ruwa na sace tuko wani in ya dan jika ma sai kaga duk ruwan abin da rubutun jikin yayin melting, to sai kaga kuma ga wani wanda shi kuma lafiyayye, dole hankalin kai tafi akan cewa wannan da bai lalace ba, akwai alaman abin nan quality control, ko akwai damanul zauda a cikin aikin. Wannan kuma da ya lalace kamar yadda leda ta lalace mazubin, alama ce akan content din ma babu quality control akan shi. Allah sa kuna ganewa jama'a. Idan ka je siyan abinci a bakin titi da sauransu haka, da wanda kaga mai abincin da ta killace kayanta mazubin a cikin wani show glass da sauransu, nan kuma komai kwanukan sai an ɗauko a gun wanke-wanke, sanda za ka ci ne za ta ce ba za a ɗauko maka, ba za a ɗauko a gun wanke-wanke a cafeteria ko restaurant ko abincin bakin titi, wani zai fita za ka fi natsuwa da shi. Dole wanda aka riga aka yi packaging din nan, aka wanke kwanukan, ana jira kawai ka zo a ɗauko su a tsaftace, ko hankalinka zai fi kwanciya da shi. To haka dai za ka yi ta auna waɗannan ma'aunan da suke nuni zuwa ga yadda hankalinmu ke auna alaƙa tsakanin sunan abu da kamanninsa, tsakanin kala abu da kimarsa da sauransu. Duka hankulan mutane masu gamagarin hankali na iya auna wannan. Kama kana Iyas ibn Muawiya wa ghayruhu yara shakhsa fa yaqulu, kamar da aka samu wani mutum mai suna a ainihin wato Iyas ibn Muawiya da waninsa, ya kasance yara shakhsa, idan ya ga mutum fa yaqulu sai ya ce yan bagai an yakuna ismuhu kaita wa kaita, in ya ga mutum ko bai san shi ba sai ya ce wannan dai sunan shi kaza ya kamata ya zama ko kaza, sai ya faɗi suna ɗaya biyu uku, ba bokanci bane, ba rufa'ida ba, ba wai yana da wani website da yake dubawa ya ga data ɗin mutane ba, a'a kawai tajriba ce da firasa. Ina fata mun fahimci wannan, tajriba ce da firasa, sai kawai ya ce wannan dai sunan shi ko dai kaza, ko dai kaza, ko kaza, ko kuma ya ce din da aka wannan mutumin gari kaza ne, kuma kawai sai ya ce fala yakadu yukhdi, baya yawan yin kuskure, kuma da kare kuskure aka haka, ko yanzu kana samun mutane irin haka. Alal misali jama'a, akwai mutane da suke ƙwararru ne akan, kamar a cikin jami'a nan, cikin jami'a Ahmadu Bello, na san mutane da suke ilimin da suka ya ba su irin wannan training din, saboda sun karanci abubuwan da suka shafi al'adu, zamantakewa, tarihin al'umma, sun yi nazari akan abubuwan da suke da alaka da psychology, sociology, epistemology, wane ne logic, ga suna iri daban-daban da suke da alaka da humanities, al'adu da tarayyar mutane da inda aka kwana aka tashi. To mutum na zuwa inda suke, daga shigarka ko kamanninka ko irin kirar jikinka, ko kana magana kalma ɗaya biyu, kawai sai su ce wannan mutumin gari kaza ne. Kuma wallahi kamar yadda faɗan nan, fala yakadu yukhdi'u, ba sa kuskure sosai, har ɗaliban sai su ta mamaki, an ga tumalai aka kuce gane mu ne. Da mutum ya zo wani za a mai registration, sai kaga malamin yana kallon takaddar shi ta makaranta ko irin yanda yake spelling din sunansa sai ce amma kai mutumin gari kaza ne saboda galibi mutanen irin wannan garin su suke da irin wannan spelling din wani ma karin hulun shi kawai za a kalla wani kuma irin wauta da yabo da ita kawai za a kalla sai a ce hala daga zamfara kake misali ko irin zagin da yi ko sai a ce hala kai mutumin katsina ne ya gari ko mun gane to irin wannan yana faruwa sosai a cikin mutane wabidda hadha al'ubur min al-ismi ila musamma akasin wannan kuma shine wato can daga suna daga musamma zuwa suna to akasa haka kuma shine daga sunan zuwa ga musamma din shi kama sa'ala umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu rajulan an ismihi kamar yadda watarana umar aka ce ya tambayi wani mutum game da sunansa faqala sai yace jamra sunan shi yace garwashi shine jamra wannan jawuta din nan ta jikin gawayi ja faqala sai umar kuma yace wasmu abik to sunan babanka fa qala shihabu yace bakin wuta ma'ana sunan shi jamratu ibn shihab wato garwashi dan gidan bakin wuta qala sai umar yace mimman daga wace kabila qala min al-khuraqa daga konanna khuraqa konanniya inda akai gobara qala fa manziluka yace to ina ne gidanka qala bi harratin nari anguwar wuta qala umar yace fa aina maskanuka ina kake zaune yanzu kuma qala bi zati laza yace a zati laza laza ba sunan wuta kenan ba mai baki da take daguwa haka qala sai umar yace idhab fa qad ihtaraqa maskanuka to ka tafi yanzu zaka tare gidanka mai gobara fa zahaba fa wajada al-amra kadhalika sai ya tafi sai ya samu al'amarin kamar yadda aka fara wannan yana cikin muwatta ta al-imamu malik daga ainihin abdullahi dan umar da isnadi wanda yake isnadi ne tabbatacce cewa wannan dan umar rama ya daga cikin mutanen da suke da firasa fa abara umaru min al-alfaz ila arwahiha wa ma'aniha kaga umar ya fassara lafuzza zuwa ga abin da ke cikin su da ma'anarsu kama abara nabi sallallahu alaihi wasallama min ismi suhailin ila suhulati amrihim yawm al-hudaybiyah kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara daga sunan suhail yace za a samu saukin al'amari a ranar hudaybiyah da muka ji fa kana al-amru kadhalika al'amarin kuma ya zama kamar yadda aka fara wa kad amara nabi sallallahu alaihi wasallama ummatahu bi tahsini asma'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ainihin wato al'ummarsa da kyautata sunayensu wa akhbarahum annahum yud'auna yawmal qiyamati biha kuma yace ranar alkiyama za a kiraye su da wannan sunayen sai dai hadisin da yabo da wannan ainihin lafazin keke da keke bai tabbata ba al-imamu abu dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake da'ifi bai tabbata ba wannan hadisin da aka ce manzo Allah yace ku kyautata sunayenku saboda ranar alkiyama za a kiraye ku da su da sunayen iyayenku da ubanninku a yadda yazo a lafazi haka Sheikh Al-Albani ya bayyana rashin ingancin sa a cikin ainihin da'iful jami'u as-saghir bai tabbata ba amma dai umumul alfaz kamar yadda muka ji su nuni a haka shine na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza sunaye da suke munana wanda ya sanya musu sunaye dukkan daga cikin ƴaƴa da waɗanda aka kawo ya sa musu suna ƴaƴan sabai da sauransu yana sa musu sunaye ne masu kyau Abdullahi kaza da sauransu da makamantansu da aka ga aikace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi gyara sunayen da suke munana ya maida su masu kyau da kuma asali ya sa mutane sunaye masu kyau idan aka nemi ya sa mutane suna sai kuma ce wa fi hadha wallahu alam tanbihun ala tahsin al-af'al al-munasiba li tahsin al-asma yace a cikin wannan akwai nuni Allah ya fi sanin daidai amma wannan yana nuni zuwa ga cewa ba wai dan an sa maka suna mai kyau kawai ka dinga tutiya da shi ba a sai ka gyara sun aikinka dan ya dace da sunanka mai kyau ko mun gane ba dan ce kawai kai salaf ne ba ko ana ce maka wana as-salafi ko al-asari sai ka dinga tutiya da wannan sunan kuma baka yin komai na salafiyanci ba sai kai aikinka ya dace da salafiyanci ba dan an ce sunanka a ainihin wato sahal sai kuma kace aini sunana sahal baka kuma da sauki a al'amarin ka ba sai kai kokari zama an samu sauki a al'amarin naka dan ya dace da musamman ism din haka in aka sa maka suna Ja'far aka ce tufa kai mai sunan Ja'far dan Abu Talib ne to wani babban gwarzo ne cikin komandojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka dage kai ma ka zama gwarzo kuma aka ce kai mai sunan Ja'far Mahmud Adam ne marigayi Allah ya gafarta mishi to sai ka san cewa wani babban malami ne mahaddaci masanin tafsiri to sai ka dage ka bi sahu kuma aka ce sunanka Albani kace ai sunan wani gwarzon malami ne da ya rayu ba a san malamin hadisi irin shi a wannan zamanin ba to sai ka kokari ka zama haka ko kuma mala albani na mu marigayi Allah ya gafarta mai a ce ai wani gwarzon hamshakin malami ne mai tarbiya da iya horar da matasa akan bin sunna to sai ka dage akai ba kai ka zauna kai zaka ci banza ba kace ai sunanka kawai kaza irin yadda Hausawa suke samu ayansu suna Hassan da Husaini sai su fara bara da su sai wai a ba su albarkacin jikokin manzo Allah sai aka suka zama jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu dai sunan jikokin manzo Allah kawai idan suna son samu albarka Hassan da Husaini sai su bi sunna ta manzon Allah kaka Hassan da Husaini su gyara ayyukansu Al-Hassan mutum ne mai kyauta Husaini mutum ne jarimi dukansu masu ilimi ne masu tarbiya masu hali nagari to sai ku sawa yanku sunayen da nufin su koyi waɗannan halayen ba da nufin kawai su zama cima zauna ba hasali ma su jikokin manzon Allah ba su cin sadaka Allah ya haramta musu kaga kenan ba irin abin da suke ci kuke ci ba ya ku Hausawa masu sa ayyanku suna Hassan da Husaini kuna sasa suna bara ku dinga yawo da su anguwa anguwa ana cewa a bayar dan jikokin manzo Allah sai kaje Kano zaka ga wannan da takuna da'awa ala ru'usul ashad duk da yake su ma yanzu da an tuba saboda shigowar izala alherin Allah ya kai ga ahlus sunnah Kano da takuna da'awa ala ru'usul ashadi bil ismil hasan dan ya zama ranar alkiyama ran da za a kira ka da wannan suna mai kyau a kira ka da suna mai kyau wal wasfil munasibi lahu ko munasibi lahu kuma sai a kira ka da siffa wacce ta dace da sunan kar a ce kuma sunanka mai kyau ranar alkiyama kuma sai a kira ka a cikin taron mutane masu mummuna aiki ko kuma ko da anan duniya ne a ce sunanka mai kyau amma kuma da an zo sai a ji kuma kullun a cikin bacin aiki kake a cikin munanan ayyuka kake a ce sunanka yana da kyau yana da ma'ana amma kuma kullun baka da aiki mai kyau kuma mai ma'ana mai kyau ko da a aji ne a ce na makarantar primary ko secondary a ce sunanka kamar da aka ce Hammamu sai kuma zai baka da himma kullun kai ne na baya aji malamin zai ce kai wannan suna bai dace da kai ba gara a tunda ma shi kawai da zaran an zo an ce ana kiran report card a ce Hammamu wane shine na 30 cikin su 33 sai a ce wannan a canza mai suna bai dace da Hammamu ba amma kamata ya da an ce Hammamu a ce to shine na daya to sai kowa ya ce gaskiya ne ka gazgata sunan to gazgata sunan bai yiwuwa sai da aiki abin da yake mana ishara zuwa gare shi kenan ba wai kawai sunan da an sa ma sai ya bi ka ba kamar yadda dan ka zo ka bude gidan abinci ka sa mai wani suna mai kyau mai dadi kaza 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 misali ka ce sunan shi iya kudin ka iya shagalin ka ko sai zama kuma ka ba da kuɗi babu wani shagali abincin ba daɗi kaga sai a ce bai dace da sunan ba ya kamata a ji yadda ka ce akwai shagali a ji shagalin ina fata mun gane wannan za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah na'am
Yeah.